Sasha Hausa muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ji yadda duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan Najeriya sun fara maida martani akan rasuwar babban hafsan sojin kasar Ibrahim Attayiru da wasu jama'ai da hatsarin jirgin sama na ranar Juma'a ya rutsa da su a jihar Kaduna. Annada Attayiru shugaban sojojin Najeriya ne a farkon wannan shekara domin ya jagoranci yaki da ayyukan ta'addanci da Najeriya ta shafa ma da su tsawon shekaru. Jirgin sojoji samfurin Beechcraft 350 yana dauke da babban hafsin sojan ne a yayin da zai kai ziyaran aiki a Kaduna da yammacin ranar Juma'a, yayin da jirgin ya samu tangarda kana ya fado a kusa da filin saukan jirage na kasa da kasa a Kaduna. Wasu mutane goma ciki har da babban jami'in tattara bayanan sirri na ma'aikatar soja da wasu manyan sojoji da ma'aikatan jirgin ne suke ciki, kuma babu wanda ya kokota a cikin wannan hatsarin. A jiya Asabar ne ma'aikatar soji ta ce za ta bisa jami'an a makabartan sojoji a Abuja. Babban hafsan sojin Najeriya shi ne na farko da ya fara rasuwa yayin da yake kan aiki. 'Yan Najeriya da dama ne suka yi ta tsokaci a kan lamarin. Shugaba Muhammadu Buhari ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa dukkaninsu gwaraza ne da suka taka muhimmiyar rawa ga zaman lafiya da tsaron wannan ƙasa. Yayin da aka tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da 'yan bindigan Falasɗinu a jiya Asabar, bayan kwanaki 11 da aka kwashe ana gwamza faɗa, masu shiga tsakani daga Misira sun fara tattaunawa da ɓangarorin biyu domin ƙarfafa yarjejeniyar tsagaita wutar. Tawagar ta Misira ta isa Isra'ila a ranar Juma'a, kana tuni ta fara ganawa tsakanin Isra'ila da 'yan ta'addan Falasɗinu, in ji wani jami'in diflomasiyar Misira da jami'an Hamas a jiya Asabar. Dan diflomasiyar Misiran ya ce tattaunawar kawo ƙarshen da daɗin tashin hankali za ta haɗa ne da kawar da ayyukan da ke tada fitina. A gefe guda kuma gwamnatin Misira ta ce ta aika da manyan motocin dakon kaya 130 zuwa zirin Gaza da kayayyakin kiwon lafiya da wasu kayayyakin jin ƙai da ake buƙatarsa cikin gaggawa, wanda ake zato za su isa a jiya Asabar. Jiya Asabar ne ranar farko da aka samu cikakken tsagaita wuta da ya kawo ƙarshen rikici mafi girma na hudu tsakanin Isra'ila da Hamas a cikin sama da shekaru 10. Sai dai Isra'ila da Hamas dukkaninsu sun yi ikirarin cin nasara a shekaran jiya Juma'a. Jiya Asabar ma'aikatar kiwon lafiya ta Indiya ta bada rahoton samun sama da mutane 250 sabbin kamuwa da cutar coronavirus, kuma fiye da 4,100 ne suka rasa rayukansu a cikin awanni 24. Wani rahoton kamfanin dallancin labaran Associated Press jiya Asabar ya ce ana fatan Indiya za ta taka muhimmiyar rawa a kokarin duniya na yin rigakafin COVID-19. Amma samun yawan yarda da kai da rashin tsari mai kyau da kuma rashin sa'a ya hana faruwar hakan. A watan Janairu, Indiya ta yi amai ta lashe a farkon nasarar da ta samu lokacin da ta fara shirin allurar rigakafi ta cikin gida, yayin da ta tabbatar wa kasar cewa fitar da allurar rigakafin ta an daidaita shi ne gwargwadon bukatun shirin rigakafin cikin gida, a cewar AP. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in sun sanar a taron fadar White House na ranar Juma'a cewa kamfanin hada magunguna na Koriya ta Kudu zai faɗaɗa samar da allurar rigakafi da kuma bunƙasa kayan allurar rigakafin duniya. Za mu ƙarfafa ƙarfinmu na yaƙi da wannan annoba da kuma amsa duk wata barazana nan gaba, in ji Biden yayin taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da Moon da yammacin Juma'a. Koriya ta Kudu ta yi wa kashi 3 cikin 100 na 'yan kasar miliyan 52 rigakafi kawo yanzu, amma tana da niyyar samar da kwayoyin garkuwa ga cutar zuwa watan Nuwamba. A karkashin yarjejeniyar Amurka za ta taimaka wa Seoul ta cimma wannan burin game da samar da rigakafin ga sojojin Koriya 550,000 waɗanda ke aiki tare da sojojin Amurka a yankin. A ƙarshe, masu shigar da ƙara na sojojin Habasha sun yanke wa sojoji uku hukuncin fyaɗe tare da gurfanar da wasu mutane 28 da ake zargi da kashe fararen hula a cikin rikicin da ke faruwa a arewacin yankin Tigiri. Ofishin babban lauyan gwamnati ya sanar da haka a ranar Juma'a. Bugu da ƙari, ana tuhumar wasu sojoji 25 da aikata fyaɗe da wasu nau'ukan cin zarafin mata, in ji sanarwar. Rikicin na Tigiri da aka kwashe tsawon watanni 6 ana yi, ana zargin sa ne da mutuwar dubban mutane da munanan ayyuka da suka hada da fyaɗe da kisan gilla.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole, shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin namu na yau da ya zagaya ne kasuwan Abatuwa da ke karamar hukumar Agege a jihar Lagos. Ita dai wannan kasuwa ta Abatuwa za a iya cewa ita ce mafi girma, inda ake hada-hadar dabbobi da kuma yankawa a fadin tarayyar Najeriya, wasu ma sun ce hadda nahiyar Afirka, inda a birnin Lagos kadai mai mutane kusan miliyan 20 a duk rana ake yanka dabbobin da ake kaiwa kasuwanni daban-daban da ke fadin jihar. To da ko dai muna tare ne da daya daga cikin shugabannin wannan kasuwa, wanda kuma za ku ji sunansa daga bakinsa, inda zai bamu tarihin wannan kasuwa da kuma abubuwan da ake sayarwa a ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ni ne Alhaji Ado Garba, chairman na entrepreneur butcher Bucci Kano Tinki Kowa Abashi. Na farko ina miƙa gaisuwa ta da shugabannin ƙasar Najeriya. Na biyu kuma ina gaida ainihin mutanenmu na Abatuwa, bangaren Fulani da bangaren Mahauta, muna da shugabanni masu azarci. Farko wani gaza ta Abatuwa, farko da a sati guda mota hudu ake sarkewa, amma wani lokaci da ya zo aka taso a fafa ta dawo nan Agege Abatuwa ake sauke mota kamar 50 zuwa sauke mota 70 zuwa 100 haka, da kuma dan abin da ya sauwaka. Saboda haka alhamdulillah, zaman mu da muke a cikin Abatuwa yanzu mun samu zaman lafiya. Farko gyara wuce makasar da wajen yana Abatuwa, Allah ne ya kawo mu Abatuwa harkar saniya ce. Daga bangaren Fulani zuwa bangaren masu kara da bangaren Mahauta gaba ɗaya Shanu, wanda ya sa duk wanda ya gani saniya Allah ya sa mata albarka. Wanda kan misiyanta zuwa mai sayarwa, zuwa mai tokari, zuwa mai fiɗa, zuwa mai sara, zuwa mai sayar da nama a cikin kasuwa. Mun samu lokacin da muka samu lokacin da Allah ya kawo mu yanzu, wanda muke ciki yanzu, za ka yanka sa ko taɓa shi ma ba za ka yi. Me maka fiɗa daban, me maka tokari daban, me ma sara daban, me kima nama kasuwa daban, me sai ma nama ma kasuwa zaune kake daban yake. Saboda haka sai mu ce alhamdulillah, mun gode Allah da Allah ya kawo wani lokaci sauƙin da Allah ya kawo mana yanzu. Kuma na farko a bismillah cikin Abatuwanmu, muna so gwamnatin Lagos ta duba kasuwancin da muke ta samu laido a kansa. Allah ya ɗaukaka mu jama'anmu su dawo, dan jama'a da yawa sun bar Abatuwa.
To ko akwai wasu nau'in dabbobi ne da ake kawo wannan kasuwa?
Akwai abubuwan da ake kawo, kamar ana kawo mana awaki yanzu, an kawo kaji, an kawo agwagi, an kawo tabaru, a kazari, babu abin da ba a kawo ainihin nan inda abubuwan da ya shafi arewa. Kullum za mu shirikin kamar miliyan 200 a wannan kasuwa, a kista wake daga dai ainihin abubuwan da ake saiwa zuwa shagon zan da ke shiga ya fita. Insha Allah ba za mu kasance kamar miliyan 200 insha Allah.
To ko shugaba zai gaya mana yawan mutane da ke cin gajiyar wannan kasuwa ta Abatuwa?
Ita Abatuwa ta zama ainihin jiha, ba za a ce suke ba, don ko ɗan su shirke a cikin Abatuwa nan. Daga ainihin Bahaushe zuwa Fulani zuwa Berebe zuwa Inyamuri zuwa Kare-Kare zuwa Bare-Bare zuwa Shosho, muna da su dai duk wani yare da shi a cikin Abatuwa. Saboda haka aiki ya sa ba za a ce miliyoyi, ba dai a ce dubu kaza mun sai da ce miliyan kaza a cikin abato jama'a kenan ni ina kinsa zan ce sai miliyan kaman mutum mun kai mutum miliyan da cikin abato
to sanin kowa ne dai idan aka ce kasuwa ba za a rasa kasuwa da ɗan rigingimu nan da can ba to ko wani mataki shugabanni ke dauka na magance irin wannan rigingimu idan ya taso tsakanin mai saye da sayarwa
alhamdulillah mun aje ainihin committee muka aje dattawa masu adalci masu ta abubuwa cikin kasuwa wanda mun da zaka ga gwamnati ma sai ta abun Allah ya gyara ma za a gyara kamar yasa kamar ga gwamnati ma an gyara abun kan hukuma aje da kuma soja kuma sun ga mun Allah da mai sirrin abun a gida an ga abu ya fi kai arfin mu ne to shi mu kai ga hukuma amma dai in Allah da abu ne karfin mu ba za mu tsaya mu sita abin a gida mu gane bakin zare na farko ina za mu sa roƙon Allah Allah ya taimaka mana Allah ya dawo mana jama'a da suka tafi su dawo mana ninkin ba ninkin su Allah ya dawo mana su ne ji kuma zaka wani kasuwanci namu Allah ya sa mana albarka cikin al'amarin na uku kuma ina roƙon Allah da jama'an mu gaba ɗaya mu tada addu'a ta addu'a ji ko mun ne ji dan muka tada addu'a muka sa gaba Allah zai mana maganin abu amma na farko ina roƙon Allah ya zauna da mu lafiya ko za mu zama lafiya mun yi rashi Alai Umar Galadima Allah ya gafarta masa lokacin da yana da mun da zai kawai ba mu shawara ya za a yi ya za a yi to duk da haka dai akwai mun da ba a rasa ba domin an ce na Allah baya karewa amma shi muna yin addu'a Allah ta tafi nan ala kullu hali mun zauna sai mun tana kuma sai an masa addu'a akan an aure suke tasowa dai ta zai ta abu yace wani kai kai hakuri ko zauna da kowa lafiya zaman lafiya ba abin da yafi shi dadi duk abin za mu samu zaman lafiya shirme ne amma Allah ya take ba samu zaman lafiya ko za mu samu abin Allah ya samu sai albarka zaman kuwa lafiya
to a waje ɗaya kuma ga wani daga cikin masu hada-hada a wannan kasuwa shi ma zai bayyana sunansa da kuma abin da yake a wannan kasuwa
Zakariyahu Alhaji Ado abinda muke tamayan kashanu ce kuma abubuwa da yawa wa'anda suke mawata ba jin daɗin ta suke ko ba kawai amma kuma mawata da yawa suna yawan kuka akan abubuwan wasu ba sa jin daɗi wasu kuma ga da mai da harkar bawa haka take sai dai hakuri su aikin saniyar haka da sauransu ba sa jin jituwa a kanta sosai haka saboda matsaloli wa'ansu an san komai wani abu wani a cikin al'amura ko ba haka ba
to kowa dai ya ji an yi batun dabbobi ya san cewa ana kawo dabbobin nan ne daga arewacin Najeriya wasu ma an ce har daga kasashen ƙetare kuma ba za a taba kawo su ba sai an yi amfani da hanyoyin sufuri to ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin masu ɓangaren sufuri na dabbobi daga arewa zuwa nan Lagos inda ake kawo wannan dabbobi kuma zai gabatar da sunansa da kuma ayyukan da wannan kamfani nasu yake yi na samar da dabbobi a wannan kasuwa ta Abatuwa.
Sunana Alhaji Sa'adu Yusuf ɗan dare gulma ni mutumin Kebbi ne ni ne manajan darakta na wannan kamfanin mai kula da zirga-zirgar kawo shanu a nan yammacin Najeriya wato Lagos ina da chairman sunan shi Alhaji Haya da bi mutumin jigawa ne sai ga kamfanin mu daga cikin Abato wanda Ministry of Agriculture ta Lagos ta ba mu shine kula da shigowar shanu da ake kawo daga sassa daban-daban na kasar Najeriya da kuma Afirka a samu tabbacin cewa an kawo su kuma an sauke su lahiya da kuma an sama wa masu motocin da suke zuwa da shanun nan wurin da za su faka motocinsu su wanke su share
to kamar da aka sani dai kwanakin baya kuma ince har yanzu akwai matakai da gwamnatocin jihohi ke dauka game alaka da cutar nan ta corona da rage zirga-zirga da kuma killace mutane ko ya wannan lamari ya shafi yan kasuwan Abatuwa
gaskiya an samu rage kusan kashi 40 ko 50 cikin 100 wanda wasu mutane suna gudun tahowa saboda cutar da aka ce akwai wasu kuma suna gudun taho shigowa mo especially sayance kamar makwabtan mu irin su Niger, Chad da Kamaru suna gudun tahowa saboda exchange rate da aka samu faduwar sa wanda in ka so kaya daga can ka zo nan ka canza shi zuwa naira zaka saki canza zuwa saifa to zaka fadi to yasa mahiyon makasashen makwabta ƙetare sun daina shigowa ba kamar da ba duk matakin da kasar Lagos jihar Lagos ta sanya akan cutar corona gaskiya mutanen mu sun ba da goyon baya 100% akan bin wannan ka'idodin sai dai ba aka sara ba akwai zaka samu waɗansu suke baki ne da shigowa garin don yadda cutar corona ta yi tasiri a Lagos da sauran sassan Najeriya ba ta yi tasiri a jihohin arewa ba wanda yake mutanen da suke harakokin yau da kullum masu shigowa da fita nan suna kawowa wasu inda suke hitowa ma ba su da waɗannan dokokin wanda koda suna da su to ba su yi ƙarfi irin na Lagos to amma daga gate din mu mun kafa waɗannan dokokin kuma mutane sun bi su ba samu matsala ba
to masu haro anan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin sauran yan kasuwa da kuka ji muryoyinsu da kuma dokacin masu saye da sayarwa a wannan kasuwa ta Abatuwa da ke karamar hukuma a gege da ke birnin Lagos naku Babangida Cibirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon
shirin BOA Hausa kasuwa akai mikilo ne kasuwa
Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar Lahadi Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadin Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta Tsarkaka Augustine da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yi mana kira domin mu ba da hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zamanmu na masu bi, ko a cikin Musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki. Wata tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin da take shi ne mutane da dama yau sun fi bada hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafe abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya Mutum mai zaman tsarki shi ne wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana kuma ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shi ne duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adu mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na Ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa annashuwan banza da almubazzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya sa mu dace amin
Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar vesicovaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance cuta ce dake aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki da babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital likita barka da wannan lokaci
barka mu dai
masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar VVF wato yoyon fitsari
vesicovaginal fistula turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa akan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu dan wannan connection bai warke ya toshe ba sai kaga ya zama channel da wani abu dake can gangan zai yi ya biyowa idan ba abu mai girma da yafi girman ramin ba kuma kowa ya san ruwa koda maimakon idan alura ne idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idan allura ya je koma wancan gefe. A bisa ga bayani da yanda zan iya yi muku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari.
Me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari?
Abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai, amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro. Idan an yi ciki ba damuwa, abinda ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito, to idan ya zo da damuwa, to ko an zo an fitar da yaro, to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace. Idan zai in bai warke ya toshe ba, to sai ya warke ya bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace. Ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullu.
Menene alamun wannan cutar?
Alaman shine na farko idan ya faru ne ta anyan nakuda, wanda shine yawancin anyoyin da yake faruwa, to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa, haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro bai yayi girma sosai, bata iya haihu ba, ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku, yaro ya mutu. A bisa ga wannan ma sai aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin haihuwa da ta yi, idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta, ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control, za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta. Idan ruwan kuma ainihin fitsari ne, za ta ji karne ko warin fitsari. Mafi yawanci yanda yake nuni kenan. Fitsari saboda sinadarin da ke ciki, idan ya zauna yana karne din nan an samu reaction ya koma ammonia. Ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum, yau da kullum yakan dan kona shi. Sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafahunta zuwa wajen farjinta. In bata samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa, kaman wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din, to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafa. To hanyoyi da dama kenan, amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi.
A cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar?
Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi. A cikin su kuma wanda yara kanana ne, wato teenagers, wanda basu gama girma ba suka yi ciki, yawanci ko da yaro bai yi girma sosai ba, ainihin kugun da kasasuwan ba su yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba, sai kaga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor. Idan kuma ba samu ainihin relieving wannan obstruction da wuri ba, to sai kaga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon. Na biyu, idan ba mata irin ba wanda jikin su sun yi kwari ne, idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia, to ana iya samun obstruction. Ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa, ta kasa haihuwa, kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba. Wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries, yakan zo wani lokaci da ciwo, that is injury to the bladder, wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari. Wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries. A wasu kuma saboda ciwo ne, kamar infection of the urinary tracts, yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bulla rami har zuwa farjin mace. Muna ce da shi a turance watering can perineum. Yana iya samu namiji na mata, shine zai kawo mata yoyon fitsari. Ko kuma idan an yi wani aiki gynecological operations a cikin reproductive organ na mace, complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder. Idan ba gano injury din ba, a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba, to sai kaga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari. Ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray, that is radiation, cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan resulting in yoyon fitsari ma mace. To yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan.
To likita kai bayanin cewa mata masu kananan shekaru ba su ne suka fi kamuwa da cutar, musamman ma idan kugun su bai kwari ba suka dauki ciki wajen haihuwa. To kamar daga shekara nawa ne za a iya cewa eh mace za ta iya haihuwa?
Yanda zan ba da wannan amsa shine a bisa dokar Nigeria, mace ta zama adult da abunda ana ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara 18. To amma yawanci sai ka ga yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi, saboda sai ka ga yarinya yar 16 amma ga ta gabjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara 45. To irin wannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikin sa ba za ta iya haifar da yaro ba damuwa. Sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fitra ita, to irin wannan koda normal size baby ta yi ciki sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba kada a bari ma ta shiga nakuda a yi mata tiyata fidda yaro.
Menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar?
Abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support, ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba. Nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga. Idan wannan na nan sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo. Idan kuma an zo an samu maganin a bita da soyayyan nan da na fada, da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata, saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama ba hana ciki ake yi ba, in dai tana so ta haihu kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi. Laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba, an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba, nan ne matsala yake.
Yaya ake jinyar wannan matsala ta yoyon fitsari?
Idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa, idan an je asibiti za a iya sa mata kateta fitsari ya ta fita a cikin kateta, to in karami ne ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati 1-2 idan an cire kateta sai ka ga ba yoyon fitsari kuma. Amma in tsoho ne, tsohon yoyon fitsari ne, to ko ka sa kateta dai ka sa mai kangi ba zai ta zuba a jikin mace ya kona mata jiki da sauransu ba, amma ramin ba zai toshe ba, domin ramin ya balaga so ya zama permanently, yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba, to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake. To irin wannan sai an yi mata tiyata, akan rufe shi, idan kuma Allah ya bada sa'a da nasara ya kamu sai ka ga ya rufu, bayan an ya rufu in an cire kateta sai ta za ta yi fitsari da kanta, fitsarin ba zai ta yoyo da kanshi ba, daya daga cikin hanyar na jinya kenan. Idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai kaman an tsohon abu ne ko kuma an yi gyara sau daya bai kama, an yi sau biyu ba, an yi sau uku bai kama ba, ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen a yi mai shinge a zo a rufe shi ya gagara, to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin. To idan an yi wannan akwai kateta da hanyoyin zamani da ake likewa yanda ake yi na idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda damuwa a ta anus, wannan shi ma treatment ne, amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai, haka mutum zai zama da wannan manage din fitsari da kanka ba sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba.
Wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wata matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti?
Jan hankali da zan yi nan shine kada mu boye abin da ke damu, ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka iya shawara da shi na can ciki, to ka neme ce wace kaza ko wane kaza kai na gani abu fa ban gane ba, to daga nan ka fara neman solution na problem kenan. Daga wannan kuma a je asibiti, ba wai a tashi ana yi a cikin bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba, wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace, da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama, inda an fito da wuri da kateta shi kadai ma yin karami ne zai healing da kanshi.
Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato
Dr. Idris Muhammad Liman,
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake cewa mu kasance lafiya.
Masu sauraro baki daya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.